الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى وان يتكلم وانه يأكما بدون لقتي لمكتي كما ذكركم من التفسير كما يجب مكتابا أقول لقتي ما كما يسمون من ذلك الله تعالى لا مشيك برد إن مكتايا يومنا يمتن لتني قوم قوات رمضان شكرة دبود يهود أربعين دعوكم bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina. Wannan shida ce da 11 ga watan hudu shekara ta 2022 a kalandar turawa. Muna cikin suratul yunus. Akwai wasu wanda suka rubuto takardu amma dai zan yi ishara akan biyu daga ciki. Dukkan su guda biyu din suna neman addu'a ne. Shi gudan ya ce ya nemi mata an yi abubuwan da suka kamata, sannan gidajen ko in ce gidan su matan sun sa ranar aure, amma bai da inda zai sa matar, sannan ba shi da kuɗin da zai biya haya, ba shi da kuɗin da zai kama gidan haya, kuma an tsara na aure. Yanzu kuma wai su iyayen matar da ƴan uwanta suna ba shi fareja cewa ya gwaji ɗakin matar saboda za su je su ga ɗakin su irin wannan aure-auren da mata ke yi. Kasan wata ɗabi'a ake wa'in kafin a yi aure sai an ja ga ɗakin amarya, a ga kalar fenti shi a ga mene ne, sannan a ga irin kayan da za a sayar da labulai da makamantansu. Don suna ba shi fareja, suna son su ga ɗakin mata, kuma shi ba shi da gida, sannan ba shi da abin da zai kama gidan haya. Wallahu al-musta'an. Ya ce su saboda kai na neman Allah ya wasa shi cikin addu'a. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya yi mashi wannan matsala, shi kawo mashi mafita, ya kawo mashi sauƙi, ya sa dukkan wasu asbab da za su yi wannan aure cikin sauƙi Allah ya kawo mashi su. Idan mahaifin ne shi na da laifin, ina ba shi shawara kuma ya ci gaba da sa su yi mashi addu'a, sannan ya tsarkake niyyar shi wajen yin wannan aure. Wannan aure da zai yi ya kokarin tsarkake niyyar shi a ciki, inda zai auren don Allah don neman kamewa, to lallai Allah zai taimake shi. Ya zo cikin hadisi wanda Allah musulmi ya rawaito cewa talatun haqqun ala Allah ta'ala aunuhum, akwai wasu mutane guda uku wato haƙƙi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ɗora wa kansa cewa zai taimake su. Daga cikinsu akwai almujahidu fi sabilillah, mai jihadi don daga kalmar Allah. Sannan wannakihu alladhi yuridu al'aqab, da wanda yake yin aure da nufin ya kame kanka daga alfasha. Sannan na uku su shine walmukatabu alladhi yuridu al'ada, walmukatabu alladhi yuridu al'ada, da wanda aka ɗaura masa fansa ko aka rubuta masa fansa, wanda yake nufin ya samu kuɗi ya biya mai gidansa don ya fanshi kansa a matsayin sadaka. Wanda mutane guda uku, wanzu sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa Allah ya tura makansa a matsayin haƙƙi cewa zai taimake su. Haka muna fatan ya sake ki zuciya shiga wannan aure, sannan da addu'o'in da ‘yan uwa za su yi masa, muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa mafita, ya sa hanyar mishi abubuwa, ya sa a yi wannan aure cikin sauƙi kuma bisa ga nasara. Na biyun kuwa shi kuma abin da yake cewa wata ‘yar uwa ce abba ta da lafiya tana cikin yanayi mai nauyi, a yanzu haka tana kwanci asibiti. Da aka suke roƙon ‘yan uwa su saka su cikin addu'o'insu, Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya warkar da wannan baiwa Allah, ya kawo mata sauƙi, ya ba ta lafiya. Kuma na fatan ‘yan uwa su saka ta cikin addu'o'insu, Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙa mata, Allah shi ba ta lafiya, Allah shi baiwa dukkan ‘yan uwa musulmi da suke fama da jinya, Allah ya ba su lafiya. Wannan shi ne wallahu ta'ala alam, muna cikin suratul Yunus. Kamar ni faɗa a darasin da ya gabata jiya kenan, mun kwana kan aya ta 75, za mu tashi kan aya ta 76, falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadha la sihrun mubin.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وما نحن لهما بمؤمنين. وقالت فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.
نعم. يأتي فلما جاءهم الحق من عندنا أي عند ذكر عز ومصد ذور مو قالوا إن هذا لسهر مبين. سيسكت للي ونن تب السهرين بينني. قال موسى sai annabi Musa alayhi salatu wassalam yace ataquluna lil haqqi lamma ja'akum, za ku ce wa gaskiya a lokacin da ta zo maku asihirun hadha, shin wannan sihiri ne? Wala yuflihu as-sahirun, masu sihiri ba sa rabbanta. Qalu suka ce aji'tana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana, sai suka ce shin ka zo mana ne don ka kawar da mu daga barin abinda muka samu iyayenmu a kansa? Wata kuna na kuma likibir ya'u fil'ar, ku kuma girma ta kasance gare ku ku biyu da kai dan uwanka kenan annabi Haruna a bayan ƙasa, wannan shi ne kuke nufi? Idan haka ne, wa ma nahnu lakuma bil mu'minin, ku musamman mu kasance masu imani da ku ba. Wa qala fir'aunu, sai Fir'auna ya ce ituni bi kulli sahirin alim, ku zo mana da dukkan wani mai sihiri kwararre, to wanda yake matsani ne, kwararre ne a fagen sihiri. Falamma ja'a as-sahara, a yayin da ƴan sihiri suka zo, qala lahum Musa, sai annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ce da su, alqu ma antum mulqun, ku jefa abinda ku masu jefa shi ne. To idan ba manta ba, darasinmu na jiya mun soma shiga cikin kissa da ta shafi labarin annabi Musa alayhi salatu wassalam da dan uwansa annabi Harun a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su zuwa ga Fir'auna da mutanensa. Allah ya ba da labarin cewa ya aiko annabi Musa da dan uwansa Haruna bayan shirya wasu annabawa da ya aiko bayan annabi Nuhu alayhi salatu wassalam. Da annabi Musa da annabi Haruna Allah ya aiko su zuwa ga Fir'auna da mutanensa, kuma da ayoyin Allah ya aiko su. Allah ya ba su mu'jiza. Fastakbaru, amma sun suka girma kai wa kanu qawman mujrimin, suka kasance mutane ne masu ijirami masu laifi. Su girman kai kamar da muka bayani a jiya, da kokarin jiji da kai da neman ɗaukaka, shi ya sa suka bijire, suka ƙi wato yin imani da da'awar annabi Musa alayhi salatu wassalam. To shi ne Allah tabaraka wa ta'ala shi gaba da wannan labari ya ce, falamma ja'ahumul haqqu min indina, a yayin da gaskiya ta zo masu daga wurinmu. Wato alhaqqu a nan shi ne saƙon da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Musa da annabi Haruna da shi, na kiran su cewa lallai su bauta ma Allah wahdahu la sharika la. Wannan shi ne alhaqqu min indina, wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo annabi Haruna da annabi Musa da shi, shi ne alhaqqu min indina. Yayin da wannan gaskiyar ta zo wa Fir'auna da mutanensa, qalu, sai suka ce, inna hadha, lalle wannan la sihrun mubin, lalle sihiri ne bayyananne. Inna hadha la sihrun mubin, lalle wannan sihiri ne bayyananne. To mun ce gaskiyar da ta zo musu daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala shine wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Musa da annabi Haruna da shi. Waɗansu malamai kuma suka ce, na'am, wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Musa da annabi Haruna da shi babu shakka, alhaqqu ne min indillah. Sana lokaci guda kuma mu'jizar da Allah tabaraka wa ta'ala baiwa annabi Musa alayhi salatu wassalam ita ma a lokaci guda alhaqqu ce min indillah, gaskiya ce ta daga wurin Allah. Don haka a nan wurin wallahu a'lam sai suka ce, wato a nan wurin alhaqqu min indillah shi ne wannan mu'jizar ta annabi Musa. Kun gane ko? Suna kokarin rajjaha cewa alhaqqu min indillah a nan, duk da cewa wahayin da Allah ya aiko babu shakka alhaqqu min indillah ne. Amma suka ce ya fi dacewa a ce alhaqqu min indina ita ce mu'jiza, saboda dalilin abinda ayar ta ciki da shi. Domin abinda ke cewa shi ne, falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadha la sihrun mubin, sai suka ce lalle wannan sihiri ne bayyananne. Ban san ko kuna hasashen abinda wannan malamai suke kokarin su ce ba. Wato wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Musa alayhi salatu wassalamu da shi, ba shi ne su Fir'auna suka ce ba sihiri ba, amma me suka ce ma sihiri? Na'am, ba ku gane abin suka ce ma sihiri ba? Mu'jizar da ta bayyana hannun annabi Musa alayhi salatu wassalamu, ko ba ku gane ba? Yanzu annabi Musa daga cikin mu'jizin da Allah ba shi, akwai in ya sa hannunsa a wajen janah nashi ko wajen jebu na shi, kawai shi kenan sai hannun ya kuma ne haske fari ta. Sannan in ya fitar da sardarsa haka ya jefa ta, sai ta zama me? Sai ta zama cibiya. To da sauran mu'jizojin da Allah tabaraka wa ta'ala ba shi, to malamai suka ce waɗannan mu'jizojin su ne mutanen Fir'auna, ko Fir'auna da mutanen suka ce inna hadha la sihrun mubin, inna hadha la sihrun mubin. Amma ba wahayin ne suka ce masihirin mubin ba, ba su kokon kiyaye ba. Shi wahayin da Allah ya ba su ba su koyar da shi ba asalin. Sannan ba shi ne suka nuna suka ce hada la sihirin mubin ba. Amma mu'jizar ta annabi Musa ita ce suka ga abin mamaki tattare da ita, sai suka ɗauka ne sihiri, don haka suka ce inna hada la sihirin mubin. kun gane a wata ayan Allah ya fayyace wannan magana yace falamma ja'akum ayatina mubsiratan qalu hadha sihrun mubin falamma ja'akum ayatuna ayayin da ayoyinmu suka zo musu ayatuna anan suka ce shine mu'jizatuna mu'jizojinmu waɗanda muka baiwa annabi Musa yayin da suka zo musu mubsiratan suna masu haskatawa tsaro-tsaro a gaskiya a madadin su kalli wannan haske na mu'jiza kalu sai suka ce hadha sihrun mubin wannan sihiri ne bayyananne wato wannan mu'jiza ba mu'jiza bace amma sihiri ne bayyananne kun fahimta ko? Wannan shi ne sannan shi kanshi annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda mu'jizar ta bayyana a hannunsa sun siffanta shi da shi sahir ne kenan mu'jizarsa sihiri ce shi kuma annabi Musa mai sihiri ne ina fata an gane sun yi dawar cewa annabi Musa dan sihiri ne Allah ce qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha lasahirun 'alim ce manyan mutane na jama'ar fir'auna sai da suka ga mu'jizojin annabi Musa sai suka nuni annabi Musa suka ce inna hadha lalle wannan ishara ga annabi Musa lasahirun mubin lasahirun 'alim wato dan sihiri ne kwarri kina annabi Musa dan sihiri ne abin da zo shi kuma menene sihiri ne wannan shine da'awar su a wata ayan qala lil mala'i hawlahu inna hadha sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum fa madha ta'murun Allah badla madaci fir'auna sai ya ga mutanen da suke gefen sa jama'an sa manya wanda suke zaune kusa da shi yace da su inna hadha sahirun alim shi lalle wannan da kuke ganin sa mai sihiri ne kwararre yuridu an yukhrijakum min ardikum abin da yake nufi shine kore ku daga kasar ku ya fitar da ku daga kasar ku ya kwace muku gari to haka fa ma za ta amuru me kuke ba da umurni me shawara ku to haka suka sifanta mu'jiza annabi Musa da cewa sihiri ce shi annabi Musa kansa suka ce mashi kuma dan sihiri ne wannan malamai suka ce haka dabi'ar kafirin suke ba kadai kafiran fir'auna ne suka fara ko suke faɗan wannan kane ba amma wannan dabi'a ce ta kafirai umuman sukan kalli abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafi annabi da shi na mu'jiza su ce da shi sihiri ne kuma shi annabi da Allah ya koma su shi ma sai su ce mashi dan sihiri ne Allah ya ce wa idza ra'u ayatan yastaskhiruna وقالوا ان هذا الا سحر مبين يتي واذا راوا ايه سوكا كريد سكي دان سكا ga wata mu'jiza yastaskhiruna sai sai rika yin izi واذا راوا ايه يستسخرون ان سجا ايه سنجا ايه سوكا mu'jiza to sai su rika yin izi وقالوا sai su ce in hadha wannan bai kasance ba mu'jizar ba ta zamo ba ba komai bace illa sihr mubin wace sihiri ne bayyananne haka kafirai suke haka dabi'a su take a wani wurin yake cewa walla tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihru mubin Allah tabaaraka wa ta'ala ce walla tutla alaihim ayatuna bayyinat idan aka karanta musu su kafirai mushrikai ayoyin mu bayyinatin alhali suna bayyananu قال الذين كفروا للحق لما جاءهم وان ذكر كافر تنسى شيء وغسيا لما جاءهم على وقت ان الغسيا تزو مسو سنسي هذا سحر مبين ولا سحر يبينني تو wannan ita ce dabi'a kafirai da haka mutanen fir'auna suka ga wannan Musa wannan فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين sai Allah tabaraka wa ta'ala ce qala Musa sai annabi Musa alayhi salatu wassalam yace da su ataquluna lil haqqi lamma ja'akum la ku ce wa gaskiya lokacin ta zo muku asihirun hadha wannan sihiri ne kun gane ko to anan gurin wallahu a'lam malamai suka ce anan gurin jumloli ne guda biyu kuma kowane daga cikin su jumla ce istifhamiyya, amma ita jumlar ta biyu wato ba ta da matsala zahiri take, sai da jumlar ta farko ita kake kaddara ma wata kalma kafin ta hito sarari ka gane abin da take nufi. Abin da suka ce wallahu alam, asalin zancen shi ne kala Musa, sai annabi Musa ya ce da su, ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum sihrun, yanzu kalmar sihrun ita aka ni ita aka shafi, wannan ita ce jumla ta farko, ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum sihrun, shi yanzu za ku ce wa gaskiya a lokacin da ta zo muku cewa ita sihiri ce. Kun gane ko? Sannan jumla ta biyu, sai annabi Musa ce da su, asihrun hadha, yanzu wannan sihiri ne. Kun ga jumla nawa kenan? Biyu. Dukkaninsu kuma kowace istifhamiyya ce. Budar ta farko sai ka kara mata kalmar sihirun, sannan za ka bi ta sihiri. Ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum sihrun, shin za ku ce wa gaskiya lokacin ta zo muku cewa ita sihiri ce? Sannan ya kara ga yi musu tambaya ta biyar, ce asihirun hadha, yanzu wannan sihiri ne. Kun gane ko? Sannan ya sake cewa wala yuflihu as-sahirun, ɗan sihiri ba za su ci nasara ba, ɗan sihiri sam ba za su rabanta ba za su ci nasara ba. Saboda kenan kamar ka ce yana son ya gaya musu tabbace haƙiƙa abin da ya zo da shi ba shi da alaƙa da sihiri, kuma sam ba sihiri ne ba, amma tsabar gaskiya ce daga Allah tabaraka wa ta'ala, domin yadda ƙa'ida take wala yuflihu as-sahirun, ɗan sihiri ba za su ci nasara ba. Wannan ita ce ƙa'ida wala yuflihu as-sahiru haythu ata, wala yuflihu as-sahiru haythu ata, duk lokacin da mai sihiri ya zo ko da yaushe mai sihiri ya zo to ba zai ci nasara ba, duk lokacin da mai sihiri ya kulla abin da ya kulla to babu yadda za a yi ya ci nasara, ba yadda za a iya rabanta, ko da kaga ya kulla abin kamar ya zartu a nan duniya to istidraji ne da kashe, babu cin nasara a tare da shi. Wala yuflihu as-sahiru haythu ata, to idan wala yuflihu as-sahiruna, sannan wala yuflihu as-sahiru haythu ata shine hakikanin gaskiya. Sai malamai suka ce jinginta sihiri ko jingina sihiri, kasantuwar shi sihiri ta'ammuli ne da aljannu da kuma saka aljani a matsayin Ubangiji. Duk wanda ka ga sihiri jama'a, to ta'ammuli yake yi da aljannu, wannan ko ya yarda ko bai yarda ba ka matsalar take. Sannan kuma yana bauta wa aljannun, ya yi aljannu a matsayin iyayen gidansa, ya saka su a matsayin Allah, shi yasa suke masa abin da suke masa, ana ganin kamar bukatar shi tana gudana tana biya. To sihiri da yake da wannan sifa na ta'amuli da ghairullah, da saka aljannu a matsayin iyayen gidi kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala, to sihiri da yake da irin wannan sifa, yanzu ka ɗauki irin wannan mummunan abu ka dangana ma annabin Allah shi, to wannan ba ƙaramin laifi ne ba, ko ku gani ba, ba ƙaramin laifi ba ne ka dubi annabin Allah mursali irin annabi Musa ka ce wa sihiri yake, ko abin da zo da shi sihiri ne. A daidai lokacin da sihiri yake kafirci ne, shirka ne da Allah, ta'ammuli ne da aljanna. Kun gane ko? To wannan shi ne. To malamai suka ce dama abin da ruɗe waɗannan kafiran shi ne cewa a zamanin da Fir'auna yake mulki, kun gane ko? To sihiri shi ne abin da yake cin kasuwansa, sihiri shi ne ya shahara a wannan lokaci a hannun 'yan sihiri. To saboda haka da annabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi a daidai wannan lokaci, sai zama cewa kamar da aka sani shi sihiri al'amari ne wanda ya saba ma hankali, amru ne khariqun lil 'ada, ya saba ma abin da aka sani yau da kullun. Amma malamai suka ce bayan zaman shi amru ne khariqun lil 'ada, to yana bayyana ne a hannun mutumin da shi ba annabi ba ne, sannan kuma ba mutumin kirki ne ba. Kun gane? Domin al'amari wanda ya saba ma hankali, wanda ya saba ma al'ada, idan ya bayyana a hannun annabin Allah kaga wannan shine mu'jiza idan ya bayyana a hannun salihin bawa wannan shi muke ce makarama kun gane to amma idan al'amari wanda saba mu abinda muka sani yau da kullun ya bayyana a hannun mutumin da muka ce shi ba annabi ne ba ba salihin bawa bane to kaga wannan shine yake ce mishi sihiri kun fahimta ko to wannan muka ce shine yake bazuwa a lokacin Fir'auna yanzu sai Allah ya ko annabi Musa sai zama ya bashi mu'jiza kuma mu'jizar tana cike da saba mu hankali da saba mu abin da aka saba mai da kullum domin ba al'ada bace wanda muka saba da ita da kullum kace mutum ya haka da hannunsa fita da hannunsa kuma bai gowa bai ba ko ba gani ba sannan ba al'ada ce wacce aka saba da ita da kullum ba kaga mutum rike da sanda a hannunsa ya jefa ta kuma mucijiya wannan abu ne wanda saba ma al'ada kuma tun da wanda ya bayyana a hannun annabin Allah annabi Musa to sai zama wannan mu'jiza kenan to su kuma ba su san wannan ba kawai sun dauka duk abin da ya sawa mu hankali ya kamata ya zama sihiri za ka suna ganin mu'jiza annabi Musa sai suka ce inna hadha la sihrun mubin shi yasa annabi Musa ce shin za ku ce wa gaskiya lokacin ta zo muku sihiri a sihirun hadha yanzu wannan shi ne sihiri wala yuflihu sahirun sai sai ba za su ne farba kun gane ko to wannan shine to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin matsayin da wayannan mutane suka dauka duk da jan hankalin da Annabi Musa alaihi salatu wa salamu ya musu na cewa abin da yazo da shi ba sihiri ne ba Allah tabaraka wa ta'ala ce qalu sai suka ce wa Annabi Musa su Fir'auna da jama'an su kenan suka ce aji'tana li talfitana amma wajadna alaihi aba ana a yanzu kai annabi Musa ka zo mana ne don ka kawar da mu litalfitana ay litasrifana don ka kawar da mu amma wajadana alaihi aba ana daga abinda iyaye abinda muka iya mu akan sa abinda muka iyaye mu akan sa gadin gadin na bautan abubuwan da suke bauta yanzu son kake ka dauke mu daga wannan ka canja mu daga wannan ka kai mu ga wani sabon addini ajitana litalfitana amma wajadana alaihi aba ana kun gani kamar suna so su gaya mata wasu dalilai da suke nuna cewa babu yadda za a yi su yarda da dawansa ko su imani da shi dalili na farko a nan shi ne su dai suna kan abin da iyayensu suke kan shi to babu dalilin da annabi Musa zai zo dake su daga wannan ajitana litalfitana amma wajadana alaihi aba ana kuma at-tamassuku da irin abin da aka iske iyaye akai da taqalidi irin na makali ko makahon taqalidi su makale ma abin da aka iske iyaye akai sawa'an wannan abin kafirci ne ko bid'a ne wannan yana daga cikin al'adar kafirai da kuma yan bid'a kafirai yana daga cikin al'adar su cewa abin da suka iske iyayensu suna bauta ma to ba za su bashi ba yana daga cikin manya-manyan hujjojinsu sannan yan bid'a ma kakan same su da irin wannan hujja ce shekaru 100 kaza ana kaza a garin nan saboda ka babu wani yaro da zai zo ce mana wannan ba addini ba wannan abin da muka yi iyayen mu suna yi a masallaci ko a unguwa to babu wanda zai canza mu da zai shi sai su rike bid'a kankan kamu sai su mutu wannan shine ajitana li talfitana amma wajadana alaihi aba'ana wannan dabi'a ce muka ce ta kafirai dabi'a ce ta yan bid'a Allah bada labari wuyaye daban-daban ce wai da qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana Allah ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun yace wanda kila lahum idan aka ce musu irin wayannan kafiran da suka rike abinda suka iske iyayensu akan shi in aka ce da su ta'alu ila ma anzalallah ku zo zuwa ga abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar na wahayi wa idan rasul ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan kafirai ne kace ku bar abinda kuke na bautan wani Allah ku zo ga ma anzalallah in an bid'a ne ka ce da su in an ka ce da su ku zo zuwa ga manzon Allah bi ma'ana zuwa ga sunnarsa ku daina bid'a qalu sai su ce hadduna ma wajadna alayhi aba'a sai su mu abin da muka iske iyayen mu akan sa ya ishe in tafirai ne su ce bautan da muka iske iyayen mu na yin magumaka ya ishe mu zan bari ba in ma ɗan bid'a ne su ce to wannan aiki da suka iske iyaye suna yin shekaru a zuwa ba za su mashi ba حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا التي أولو كان آباؤهم شن ذات دوجي أكام بوتان أدن دائيا يسكي بوتاوا وذات دوجي أكام نقوم بدي أردائيا يسكي أكام تقول إيا نرسون كثن شيء لا يعلمون شيئا بسان كومي أدين ألبا ولا يحكى دين كوم باس الشريع قول هذا ما إيا جاهلين كوم باس دوت الشريع بس قادين ألب زد حكا أدن دائيا يسكي كان شيء dole sai sun makale sun mutu akan shi wannan shine tambayar da aka yi musu awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadu aw ta ayin ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah idan aka ce da su ku bi abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana sai a ba haka ba haka ba sam نتبع ما وجدنا عليه آباءنا زامو بأبن دمك إسكي إيا يمو أكنشي ألاشي أولو كان الشيطان أولو كان الشيطان كون الشيطان ياكفن شي يدعوهم إلى عذاب السعير لنا كلا سزواج أذابا توت السعير ضد هكذا دولن دول سيسن لك أبن دي إيا ينسو سكي كنشي to haka wa'annan mutane suke kafiransu da ibidansu wata an yace wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun Allah tabaarak wa ta'ala ce wa idza qila lahum idza kace wasu kafirai ittabi'u ma anzalallahu kuzuku bi abinda Allah ya saukar qalu sai suke bal ba haka ba nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana kawai za mu yi abinda muka iske iyayenmu a kan shi ne ba za mu bari ba shi za mu riƙe na tabi umar alfaina alaihi aba'ana kawai za mu yi abinda muka iske iyayenmu a kan shi ne Allah ya ce awalau kana aba'uhum shin ko da ko iyayen nasu sun kasance la yaqiluna shay'an ba su san komai ba wala yahtaduna kuma ba su shari'a ko da iyayen sun zama ba su gane komai na gaskiya kuma babu shari'a tare da su duk da haka abinda iyayen suke a kan shi shi za su makale masu shi za su rike ma ba za su tafi ba har sai sun mutu to wannan in muka ce ita ce dabi'ar kafirai ita ce dabi'ar ɗan bid'a da aka shirya mutanen nan na Fir'auna suka ga wa annabi Musa wannan hujja ta su karkatacciyar hujja wani shi yasa malamai suka zargi taqalidi shine ka makale ma abinda wasu suka rayu a kan shi ba tare da dalili ba tare da hujja ba ko a kafirci ko a bid'a taqalidi malamai sun yaƙe shi yaƙa mai tsananin gaske saboda faɗan shi cikin al'umma kan biyawa za ka ga cewa irin wannan taqalidi shi yasa da yawa daga cikin kafirai ba su imani ba kamar da muka yi shara kuma irin wannan imani da irin wannan mummunan taqalidi shi yasa da yawa daga cikin musulmi da suke ɗan bid'a ya zama cewa ba su iya zama ahlus sunna na gari ba su bar bid'a da suke yi ba saboda suna ganin wannan bid'a da suke kanta wata aba ce da an kai shekaru kaza iyaye suna kanta don haka ba shi da su barta kuma suna ganin inda ba gaskiya ba ce da iyayensu ba su rayu a kanta ba wannan shine haɗarin taqalidi shi yasa malamai suka yaƙi abin yaƙa mai tsanani kuma suke sayin nasihohi cewa kullum mutum ya gina addininsa a kan hujja da dalili daga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam idan ya ce wai wasu zai yi to ƙarshe in bai hankali ba sai su kai shi da kafirci a wani lokacin kuma sai su faɗa shi cikin bid'a Allah shi yake yi wannan shine qalu ajitana litalfitana amma wajadana alaihi aba'ana sannan sai suka ce da annabi Musa kuma وتكون لكم الكبرياء في الارض سيجر ما يكسنشي غيكو cikin kasa وتكون لكم الكبرياء في الارض sai girma ya kasance gare ku a cikin kasa. Wato kuna son kenan musallama mu bi ku mu bar biyan abin da iyayenmu suke kan shi, sai mu bi ku, ku kuma sai ku zama ku ne manya, ku ne jagorori a cikin kasa. Domin da muke manya-manya yanzu sai mu waye gari mu koma ƙarƙashin ku, ku muke biya ke na ko shi ne wata kuna na kuma kibriya a ofin abu. Don haka kamar da muka ishara jama'a a baya cikin wannan kissa ta Annabi Musa alaihi salatu wasalam da ɗan'uwansa Annabi Harun, shi ne cewa girman kai da son shugabanci da son ɗaukaka yana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da suka ɗauki Fir'auna da mutanensa suka hana su yin imani, suka ƙi yarda da dawar Annabi Musa da Annabi Harun alaihi salatu wasalam. Shi yasa nan wuni ɓaro-ɓaro suka ce wa takuna lakum al-kibriyau fil ard, saboda Fir'auna da Hamana da makamantansu manya-manyan ɗin nan, mala'u Fir'auna su ne manya-manyan, su suke da muƙami, su ne ke faɗa a shi. Yanzu otomatikiyan idan suka karɓi da'awar Annabi Musa a matsayinsa na manzon Allah suka yarda da shi, to a hankalci ba sai an tambaye ka ba za ka yarda da cewa tabbas Fir'auna da mutanensa suna yarda da da'awar Annabi Musa. Yanzu jagoranci zai fita daga hannun Fir'auna kuma hannuwa Annabi Musa alaihi salatu wasalam. To ka taɓa imani da annabin Allah sannan a ce kuma kai ne shugaban annabin? Haina zai yi ba. Yanzu wannan girman shi suke kallo, ya za su bari ya sulɓuce masu, ya za su rasa imani da annabin Musa, su kuma girman ya wayi gari da jagorancin ba a hannunsu ba. Shi yasa suka ce watakuna lakum al-kibriyau fil ard, kun gane? To shi yasa a wancan aya da muka karanto Allah tabaraka wa ta'ala ba da labarin lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wa salam ya kokosa musu hujja, ya ga musu abin nan tabbas daga Allah yake kuma kun sani, sai Allah ce wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum zulman wa uluwa, sun yi musu ayoyi amma sai ce wastaiqanat anfusuhum, zakatansu sun sakantance cewa wa'illa ku abubuwa da Annabi Musa zo da su babu shakka gaskiya, kun gane ko? To amma sai suka yi musu, su suka bijire zulman saboda zalunci wa uluwan da kuma neman mi ɗaukaka, saboda ka su suna son su tabbata a matsayin jagorori ne, tabbata a matsayin cewa su ne shugabanni, don haka babu yadda za a yi su zai Annabi Musa wa takuna lakum al-kibriyau fil ard, da Annabi Musa da Annabi Haruna sai zama shi su ne jagorori, jagoranci ya fita hannunsu, ba za su yarda da wannan ba. Allah ya kiyaye. To kullum irin wannan matsala haka take, irin wannan matsala haka take, da duk mutum ya zama cewa abin da yake sawa gaba ga rayuwarsa da tunaninsa shi ne kullum a ce shi a shugaba, kullum a ce shi a da alfarma, kullum a ce shi ake girmamawa, idan wannan shi ne yake sawa cikin tunaninsa, to gabaɗaya al'amarin addininsa zai lalace, zai samu matsala a addininsa. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi sahihi daga manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi yake cewa ma zi'ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsi al-mar'i 'ala al-mali wa ash-sharafi li dinihi, yace kuraye guda biyu ko kerkece guda biyu da suke cike da jinuwa wanda aka turo su cikin tumaki, ce ga wasu kerkece ko kuraye guda biyu suna cike da jinuwa a turo su cikin tumaki a daidai lokacin da suke jinuwa, ka san za su yi kace-kace da ni da tumakin nan, yace to waɗannan kurayen guda biyu suke jinuwa wanda aka sako su cikin tumaki ba su kasance mafi ɓata ko hargitsa ko lallata waɗannan tumaki ba, min hirsil mar'i 'ala al-mali wa ash-sharafi, sama da kuɗin mutum da kuɗi wa ash-sharafi da son ɗaukaka, a ce shi ne shugaba li dini daga addininsa, wato idan aka turo kuraye guda biyu masu jin yunwa cikin awaki to ɓannar da za su yi cikin awakin nan kun gane ko ba ta gaza irin ɓannar da son dukiya da son ɗaukaka da shugabanci za su yi wa mutum da addinin sa ba kun gane wannan misali na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kan sanya an turo tumaki za su yi baje baje wato kuraye masu jin yunwa a cikin tumaki to a za su yi baje baje da su su kashe na kashe wato jima na jima sannan su kwashe daura to yace duk ɓannar da turayen nan za su yi cikin tumaki ba ta hidin ɓannar da son dukiya ko son kuɗi da son ɗaukaka da shugabanci kan yi cikin addinin mutum ba saboda ka duk wanda aka jarrabe shi da mugun son dukiya da son girma da son a ce mishi shine shugaba to wannan zai ɓata addininsa zai kama ta cikas addininsa zai baje-baje da addinin sai ka ga shi nan da sunan addini amma addini mai jego ina to shi yasa son shugabanci abu ne mai haɗarin gaske yakan zama dalilin samun matsala ga addinin mutum Allah shi ke yi wannan hatta cikin al'ummar musulmi waɗanda suke masu tauhidi idan mutum ya samu matsalar son shugabanci wannan zai kawo masa matsala a addininsa zai kawo masa matsala a addininsa Ibn al-Jawzi yana littafi Talbis Iblis yakan kawo misalai a cikin ɓangarori daban-daban irin yadda Iblis yakan silala ya yi wa mutane ta'ata da ɓarna wani lokaci ba su ko an tara ba to ya kawo bayanin irin yadda mutum mai da'awa hatta da mutanen kirki masu da'awa irin yadda shi dai yake shiga cikinsu ya yi musu ɓarna a sanadiyyar saka musu son shugabanci da son shuhura da son alfarma da son addini masu bari san ta wani abu da ya faɗi a wannan gaba ya ce wa kan yakunu alwa'izu sadiqan qasidan lin nasiha shi zaka yi samun mai wa'azi da gaske yake yi kuma qasidan lin nasiha nufi sa gaskiya shi ne ya mutane da nasiha da'awansa da wa'azinsa da gaske yake kuma wallahi sai yake mutane su zaki yace illa anna minhum man shariba ar-ri'asata fi qalbi shi sai dai daga cikin masu wa'azin kuma kana ya samun wanda ya kwankwaɗi son shugabanci cikin zuciyarsa gashi yana wa'azi amma shi kullum abin da ya sha a zuciyarsa ya kwankwaɗa shi ne dole shi a shugaba dole shi ya kamata a saurara dole shi ya kamata a girmama shi ne wani shi ne shek shi ne imamu shi ne kaza kun gane ko saboda ka yace fa yuhibbu an yu'azzama eh wannan mutum sai ka samu kullun shi yana da'awa amma abin da yake so kullun a dika kammama shi dika girmama shi Ibn al-Jawzi sai ce wa alamatuhu alamar irin wannan mutum da yake da'awa amma kuma ya konkwaɗi son shi shugabanci alamar sa annahu idza zahara wa'izun yanubu anhu idan wani mai wa'azi irin sa ya bayyana wanda zai kama mishi ko zai mai gurbin sa yana wa'azi yana da'awa sai a ce to ga wani bawa Allah shi ma yanzu da'awar yake irin tashi ko a ce ma cikin ɗalibansa ne in ba shi nan sai ya ci gaba da yin da'awar kamar yadda yake yi wani shi ne annahu idza zahara wa'izun yanubu anhu aw yu'inuhu ko wannan mai da'awan zai rika taimaka masa kariha zalika sai kaga ba ya so haka shi ba ya so haka saboda ka kada kowa shi tsalata shi shi aka sa shi yake so a ji muryarka shi zai bada fatawa shi zai bada sallah shi zai komi shi ne kawai kariha zalika sai bin da zai ce walau sahha qasdu lam yakrah an yu'idahu walau sahha qasduhu shi wannan mai wa'azin wanda yake son irin wannan girma walau sahha qasduhu da nufinsa ya kyautatu a ce nufinsa na ƙwarai ne lam yakrah an yu'idahu da ba zai kyamaci wani mai wa'azin ya taimaka masa tun da manufar dinni guda ce aikin guda ne to amma sai ka samu cewa irin wannan za ka samu shi cikin masu da'awa saboda ka komi shi ne babu mai motsawa babu mai sha ƙalar sai shi in ba ya nan karatu ya kare babu mai fatawa babu mai komi sai shi to wannan hubbun ri'asa shi yake haifar da wannan shi da kullum mutum ya zama cikin zuciyarsa akwai wannan to in ba a hankali ba da farko da waya ya riki gaskiya kuma sannan in bai hankali ba a matsayinsa ma na mai gaskiya to sai shi din yayi amfani da wannan sai ya sa mishi kullum cikin zuciyarsa abin da yake so kawai shi ne abin da yake faɗa na gaskiya ne ba amma shi abin da shi din zai kokari ya sa masa a zuciyarsa shi ne kawai mutane su san shi din ya iya ko mu gane ba sannan su rika girmama shi su rika kambama shi ya shahara a san shi wannan shi kawai shi zuciyarsa saboda hubbun riyadi akwai wani labari da suke ambata a wannan majali akwai wani wuri da ke magabata na ce da shi Abdurrahman bin Mahdi malami ne yake ba da labarin kansa shi yana da majalisi da yake karantar su a ran juma'a kun gani ran juma'a duk sai je yana karantar da mutane a majalisi kun gani Abdurrahman bin Mahdi yace sai zama cewa da biyu ya zo majalisin nan ya ga mutane sun cika sai rika jin daɗi yana jin daɗi yana karantar suwa wato cikin nishaɗi amma duk wanda ya zo karatun ya fi ɗaliban sun zo 'yan kaɗan shi sai rika jin takuna da babu daɗi haka kuma gani ba na jin kamar yau babu daɗi babu jama'a kun gani shi to wannan abu ya kasance tare da shi haka to amma sai ji ba natsuwa babu natsuwa yana da malami da ake ce da shi Bishr bin Mansur sai ya shi Abdurrahman bin Mahdi sai ya je wurin malaminsa Bishr bin Mansur ya je gaya masa ya ce to wallahi ga matsalar da yake ciki yana dai samun damuwa ga shi yana da majalisi in ya zo mutane suka cika yana karanta suwa da nishadi yana jin daɗi amma duk lokacin da mutane ba su zo ba kawai sai ya samu kanshi yana jin babu daɗi ba damuwa yau ba masu wannan karatu gaba ila akhiri sai Bishr bin Mansur ya ce da shi zalika majlisu su'in yace la ta'ud ilayhi ce wannan majalisi naka mummunan majalisi ne ce kakka sake koma wurin inda har in ka je majalisin shedan zai sawwala maka cewa taron jama'a shi zai burge ka in babu jama'a kuma ka zama cewa baka jin daɗi yace to wannan mummunan majalisi kakka sake koma wurin ka je kawai za ka rantsar da mutane dan Allah inda za ka rantsar da mutane baka jin wani abu cewa gayya mutane kake nema ko da buje kamata ai shikara tukar in dai ba shi ne yake sai sawala mutum wani abu ba ko mutum ku suka saurara ayyai ko mutum ku suka saurara ayyai ballighu anni walau aya kuma la ilaha illallah bika rajulan wahidan khairul lak min umrin ni'am saboda ba dole sai ka shi da duniya mallam ba dole sai shedin ya gwada maka cewa dole karatun ka dole sai a ji shi ko ina ba shi ya za ka karatun ka dole a ji shi ko ina ba haka baka takura to duka wannan yana daga cikin abubuwan da shi yake sa mutane a cikin hubbun riyasa to dan hudu wannan munasaba ne dangane da mulahu da na'am ne bi munasaba ga maganar Fir'auna da mutane su gane Musa da suka ce da shi a ji ta nalika alfitna amma wajadna alayhi abana wa takuna lakum alkibriya'u fil ard da kashi sai suka ce in haka ne wa ma nahnu lakuma bi mu'mini san mu ba za mu yi wanda ku ba wa ma nahnu lakuma bi mu'mini san ba za mu yi wanda ku ba kun gane ko ba za mu taba yarda mu yi iman da ku ba ku zama mayya ku zama jagorori ne wasu mu zama ɗan biya Allah ke yi wannan shi ne saboda ka Allah ba da labarin Fir'auna da mutanensa makamashi irin wannan labari Allah ce wa qalu ma ma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha wa ma nahnu laka bimu'minin suka ce mahma ta'tina bihi min ayatin duk abin da ka zo mana da shi na aya duk wata mu'jiza da kake ganin za ka zo mana da ita litasharana biha don kai mana sihiri da wannan wa ma nahnu laka bimu'minin san mu ba kasance masu imani da kai ba Allah ke yi wasu kafiran Allah ba da labarin su yake ba da labarin abin da suke gawa manzonsu suka ce in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadhiba wama nahnu lahu bimuminin wama nahnu lahu bimuminin suka ce in huwa illa rajulun wannan manzon ba kowa bane face shi mutum ne iftara ala allahi kadhiba wanda yake kirkari yake jirgin wa Allah wama nahnu lahu bimuminin san mu ba kanci masu iman da shi ba to anan wurin wallahu ta'ala alam malamai suka ce a cikin zancen su cewa wama nahnu lahu bimuminin ko wama nahnu lakuma bimuminin cewa bimuminina saka ba wannan uslubi ne na ta'kidi to suna karfafa maganar ne cewa sam babu yadda za a yi su imani in ba haka ba su suka ce asalin maganar ya kamata ta zama wama nahnu lakuma mu'minin wama nahnu lakuma mu'minin amma cewa bimuminina to wannan shigar da wannan ba wanda suke kiranta za'ida wai kana za'ida ce tufidu ta'kid to karfin maganar suke nuna cewa sam ba za su imani ba Allah ya tawaka don haka su suna itikadin cewa mu'jizar da Allah tabaraka wa ta'ala bai wa annabi Musa alaihi salatu wa salam wannan sihiri ne don haka duk abin da ya zo musu da shi na mu'jizar litasharana biha don ka sihirce mu da shi to ba za mu imani da kai ba Allah ya tawaka wanda shine matsayin da suka dauka da karshe in Allah ya rani gobe za mu ci gaba a cikin wannan kissa mu ga kuma wani mataki Fir'auna ya dauka mataki shine ya kokarin kiran ko gayyata masu zinubi tunda suna da itikadi annabi Musa sihiri ya zo da shi sai suka kokarin gayyata ɗan sihiri domin su kabalanci annabi Musa alayhi salatu wassalam a cikin sihirin ta kamar da suka yi dawa wannan shi za mu duba da izinin Allah tabaraka wa ta'ala a darasinmu na gobe in Allah ya kai mu muna fatan da hadisi da muka koyi daga tsawaba Allah ya amfani mu shi ba mu da ganta wanda muka tutur kuma Allah ya gafarta mana ya fi mana ya shafe shi a cikin zukata yan uwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.